Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Gwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a, 25 ga watan Mayu shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai soro ce tare da Safinatu Sada Sodangi. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato agogon karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Kasar Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce har yanzu a shirye take don tattaunawa da kasar Amurka. Jami'an Koriya ta Arewa da kasashen da ke makwabtaka da ita na ci gaba da mai da martani akan soke taron da shugaba Trump ya yi. Kasashen Netherlands da Australia sun ce Rasha kacho kan suka dora wa laifi akan faduwar jirgin saman Malaysia mai lamba MH17.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji raɗaɗin da ake kan kokarin tazarce da ake tunanin shugaban kasar Niger na kokarin.
Sai dai wani kakakin jam'iyyar Independence Tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu ya ƙaryatar da dukkan wani yunkurin tazarce domin a cewar sa shugaba Isu Muhammadu ba zai taba saba alƙawari ba.
Haka kuma za ku ji yadda hukumomi a Niger din ke wayarwa da jama'a kai kan kiyaye cutar yoyon fitsari.
A wannan shigar da muke ciki shi mutanen da mun samu mace gomar ta zo da wannan ya masa.
Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniyar Amurka. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email. Amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce har yanzu a shirye take don zaman tattaunawa da kasar Amurka a kowane lokaci a kuma duk irin yanayin da take bukata. Biyo bayan soke ganawar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Mataimakin ministan harkokin kasar wajen Koriya ta Arewa Kim Kai-gwan da daddan mai bada shawarar nukiliya kuma babban jami'in diplomasiya ya fadi a wata sanarwa da wata kafar yada labaran kasar Koriya ta Arewa ta watsa cewa a shirye suke su ƙara ba kasar Amurka ƙarin lokaci don sake tunanin tattaunawar da za a yi a ran 12 ga watan Yunin wannan shekarar a kasar Singapore. Trump ya soke shirin tattaunawa da shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un inda ya dora laifi akan wasu kalaman barazana da suka fito daga Pyongyang a lokacin da jami'anta suke mai da martani akan wasu maganganun da suke dauka kamar na tsokana ne da suka fito daga jami'an kasar Amurka. A halin yanzu kuma jami'an Koriya ta Arewa da kasashen da ke makwabtaka da ita na ci gaba da mai da martani kan soke wannan taron da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Wasu masu nazari na ganin kalaman neman a sasanta da aka ji suna fitowa daga bakin mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa din Kim Kai-gwan na cewa har yanzu gwamnatin su a shirye take ta zauna da Amurka don warware duk wasu matsalolin da ke tsakanin su. Sun sha bamban da kalaman batanci, zage-zage da barazana da aka ji suna fitowa daga bakin wasu jami'an gwamnati ta Koriya ta Arewa, waɗanda kuma a sanadin su ne Trump ya soke taron kolin nashi da shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa din. A jiya Alhamis ne aka ji wata mataimakiyar ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa mai suna Chesun Hee tana kira mataimakin shugaban Amurka Mike Pence a matsayin wawan dan siyasa. Har kuma ta kara da barazanar cewa a shirye take a fito fili a gwada karfin nukiliya tsakaninta da Amurka. Jami'ar ta furta waɗannan baƙaƙen maganganun ne bayan da shi Pence ya kira da a yi amfani da misalin tsarin da aka ɗauka a kan Libya a kan ita ma Koriya ta Arewa ɗin. Wannan tsarin yana magana ne akan yadda aka cusa wa Libya ra'ayinta yi watsi da makamanta a shekarar 2004, amma kuma Koriya ta Arewa ta san cewa jim kaɗan bayan haka ne aka kifar da gwamnatin Libya ta shugaba Muammar Gaddafi, kuma shi kansa aka kashe shi a cikin wani bore da ya samu goyon bayan rundunar sojan ƙasa da ƙasa da ta haɗa har da ta Amurka ɗin. Kasashen Netherlands da Australia sun ce Rasha kacho kan suka daura wa laifi kuma za su nemi diya akan faduwar jirgin sama na Malaysia mai lamba MH17 da ya fadu a yankin gabashin Ukraine da ake yaki a cikin sa shekara 4 da suka gabata. Har duka mutane 298 da ma'aikatan jirgin suka halaka. Da yake magana da manema labarai a Hague, ministan harkokin wajen Netherlands din Stef Blok ya ce yanzu an tabbatar ba tare da wata shakka ba cewa akwai alaka tsakanin rokan nan da ya tarwatsa jirgin sama MH17 da kuma rundunar sojan Russia. A jiya Alhamis Zaini masu bincike suka yanke hukuncin cewa makami mai linzamin da ya kakkabo jirgin saman wanda yake kan hanyarsa daga Amsterdam zuwa birnin Kuala Lumpur ya samu asali ne daga wata bataliyar soja dake a can Russia. Sai dai Russia ta musanta zargin a yau Juma'a inda take cewa hukumomin da Netherlands basu gabatar da wata kwakkwarar shaida ba dake nuna gaskiyar zargin da suke illa kawai suna neman cimma nasu burin. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce tana karfafa zaton ƴan tawayen Ukraine ne suka harbi jirgin. Larabaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu mutane biyu da ke dauke da cutar Ebola sun guje daga asibitin da aka killace su a kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo don halarta wani taron addu'a. Ana fargabar cewa mai yiwuwa sun harbi akalla mutane 50 da suka yi cuɗanya da su a wurin taron. Wannan ya nuna karancin rashin wayarwa da jama'a kai akan yadda cutar ke yaduwa, a saboda haka gwamnati da sauran 'yan agaji suna ƙara kaimi wajen wayarwa da al'umma kai don magance barkewar cutar Ebola, wacce zuwa jiya Alhamis ta kama mutane 52 har sun fara zazzabi. Daga cikin 52 an tabbatar da 31 sun kamu da Ebola, 13 kuma zato ake yi, yayin da 8 kuma ake cewa za ta iya yiwuwa su ma sun kamu amma babu tabbaci. A halin yanzu kuma hukumar lafiya ta kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta rage kididdigar mutanen da cutar ta halaka daga 27 zuwa 22, ko da yake kuma ana tunani mace-macen zai karu. Masu jefa ƙuri'a a kasar Ireland suna shirin jefa ƙuri'a a yau Juma'a don yanke hukunci akan yarda ko soke wani sashe na kundin tsarin mulki da aka yi kuskurema wanda galibi yana hana zubar da ciki. Gyaran da ake magana a kai tun shekarar 1983 yake a cikin kundin tsarin mulkin, kuma sashe ne da ya hana zubar da ciki kwata-kwata kafin a sauya shi shekaru 5 da suka wuce, inda aka sake yi mishi kuskurema da ta bayar da damar zubar da ciki idan rayuwar uwa tana cikin hadari. Idan masu jefa ƙuri'a suka yarda da sassauta batun a zaben raba gardamar da suke yi a yau Juma'a, gwamnatin Prime Minister Leo Varadkar na shirin gabatar da wani sabon shirin doka kafin ƙarshen shekara don nema a ƙyalla mata masu ciki su iya zubar da cikin idan cikin bai wuce sati 12 ba. A yanzu haka dubban matan Ireland a duk shekara suna tafiya ƙasar Burtaniya don su zubar da ciki.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a jahuriyar Niger muhawara ta barke tsakanin 'yan kasar bayan da wasu rahotanni suka ambato wasu matasan yankin Zindar suna nuna bukata ga shugaba Isuhu Muhammadu ya nemi wa'adin mulki na uku a zaben shekarar 2021. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wani sautin muryar da aka bayyana a matsayin hirar da Isu Bra, sakatare janar na kungiyar matasa ta EJN yankin Zandar, yayi da wani dan jarida wanda kuma ake ta yadawa yanzu haka ta hanyar WhatsApp ne ya haifar da muhawara. Kasancewar muryar na dauke da kiraye-kiraye ga shugaba Isu Muhammadu ya nemi wa'adin mulki na uku domin ci gaba da abin da EJN din ta kira tabbatar da tsaron kasa, duk kuwa da cewa wa'adi biyu kawai doka ta yi tanadi. Batun ta zarce wani abu ne da jama'ar Nijar ke ɗauka da matukar mahimmanci bisa la'akari da abubuwan da suka faru a zamanin jamhuriya ta biyar, lokacin da shugaba Tanja Muhammadu ya kwaskware kundin tsarin mulki domin baiwa kansa jalolin shekaru uku. Saboda haka mataimakin shugaban jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa Isu Isaka ke cewa,
kasan shugaban kasa kullum yana cewa shi regime semi-presidential din nan bai amince da shi ba, ya yi so regime presidential. To don haka nan ne an yi tan komi da komi dan a samu cikin assembly deputy da yawa bai kai ayi referendum ba deputy sai su aza hannu bisa constitution su sace article cin nan mai hana ayi shugaban cikin kasa so uku ni na san ba shakka nan zuwa lokaci ba dogon lokaci ba shugaban kasa ta mikan nan yana hita ya bayyana ta muna nan muna kallon su
sai dai wani kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu ya karyatar da dukkan wani yunkurin tazarce domin a cewar sa shugaba Isu Muhammadu ba zai taba saba alƙawali ba
wanda suka san PNDS kuma suka san shugaban kasa Isu Muhammadu sun san Isu mutun ne wanda in yace eh gobe bai ci a'a magana Isu guda ce yayi ma al'umma alƙawali al'umma ya tambaye su bashi amana sun bashi so daya so biyu takardu na ƙasa wanda ake cewa constitution sun tsaida duk shugaban ƙasar Niger bakin mandake shi guda biyu ne to su shugaban ƙasa in Allah da zashi
bullo da buƙatar ta zarce daga yankin Zandar wata hujja ce mai ƙarfi da ke fayyacewa ƴan adawa cewa hannunka mai sanda ake yi wa shugaban jam'iyyar PNDS tarayya na ƙasa baki daya bazu Muhammad wanne ake yi wa kallon wanda ya kamata jam'iyyar ta tsayar a zaben 2021
don me an kai shi Zandaya dan can ne Jean Bazoum dan a gwada mai cikin Jean kuma an ka fara an ka ce shugaban kasa ka ci gaba da aikin da kace
anan madugar jam'iyyar da ke mulkin Niger na zargin ƴan hamayya da kokarin haddasa rudani a kawunan shugabanninta da nufin cimma wata manufar siyasa a wannan lokaci da shugaba Isuhu ke ƙara samun yarda a wurin talakawa
akwai wani committee a bureau politique na wannan jam'iyya muna labarin na kirkiro ƙarya shugaban ƙasa kaga shi na shiga harkokin siyasa yo shugaban ƙasa ya dauki alƙawari da al'umma dole mai al'umma aiki shike ta da mutane a hankali tunda sun ga abinda ba su yi ma ƙasa gaba yau garin ya mai an jara ta tas
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai muna jahuriyar Niger din inda ma'aikatan lafiya a kasar ke ci gaba da faɗakar da al'umma akan matsalar yoyon fitsari. Karuwa na mamman bako gare ka.
A jamhuriyar Niger hukumomin asibiti ne ke ci gaba da faɗakar da al'ummar kasar game da matsalar nan ta yoyon fitsari da mafi yawancin lokaci ke afkuwa bayan lokaci mai tsawo mace na fama da naƙuda ko kuma rashin zuwa asibitoci da wuri a lokacin da mace ke naƙudar da ma auren yaraɗiya mata da shekarunsu ke da ƙaramci sosai ko kuma waɗanda ke da ƙaramcin jiki. Ɗaya daga cikin manyan malaman asibitin jihar Maradi inda wannan matsalar ke wanzuwa sosai ya yi mana ƙarin bayani.
Shi dai wannan cuta ta yoyon fitsari cuta ce wadda ta shafi mata musamman mata wajen haihuwa. Wannan ne cuta kuma suna ɗauka shi idan naƙuda ta yi tsawo to wahalar naƙuda shi ne ke kawo wannan yoyon fitsari don shi ne da naƙuda ta fara a sabuwa a ta yi zuwa likita neman haihuwa. Aka sabar aka je likita idan naƙuda an gani mai daɗewa ce to sai a ɗauki matakan da ya dace musamman tiyata don a samu aimacin ta aiki. Wannan likita uwa da ɗanta a wata shekarar da muke ciki cikin mutane bai lamun samu mace goma da ta zo da wannan ya masa da Allah ya sa duka an musu aikin su kuma muna masa hanyar samu nasara. Wani abun da ya kamata a ƙara ɗan ganowa da shi har yanzu muna gani kawai saƙo bai yi da yasa ba saboda har yanzu muna karɓar mata wanda idan kuka tambaye su ko yaushe ne ciwon bai fara za su yi ya suna tare shi zuwa shekara biyar ko sa ya dakana. Shi dai abun kare kai Allah datar da je gurgudu muna da likitoci ya zanto da kankana likita ne da na wannan duka akwai kuma da gwamnatoci da ake cewa ambulance na dauka ya malaci to inda mace duka ta shiga nakuda abin mahi kyau akai ta likita ta yi ai mace in ta shiga turkushi ba ta wuce mukulla sawa awa 12 bata aiwo ba idan duka ya wuce an shiga cikin matsala azabar a tai likita
shin wani hali ne matan da ke fama da wannan matsalar ta yoyon fitsari suke ciki kuma wani koke ne gare su game da kulawa daga bangaren masu abin hannun su game da halin da suke ciki su dai matan da ke fadawa a cikin hali na yoyon fitsari na huskantar a wani lokaci saki daga mazajensu ko kyama daga yan uwa kuma kusantansu haka ma da fama da karewar tattala arzikin abinda ke hannayensu Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin Allah Amin amin tuma amin ya Allah
A gaida Haruna Maman Bako Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 17 yanzu kuma ga shiri na gaba
Jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Tun a farkon watan Mayu wannan shekara ne aka fara samun amon wutar dutsen Hawaii na Kilauea wanda har ya raunata mutum guda ya kuma tilastawa ɗaruruwan mutane ficewa daga gidajensu bayan da narkakken dutse wanda ya jirkice ya koma wuta ya rika malala a yankin Yau batun da shirin duniyar Amurka zai tabo kenan Dunkule da narkakken wutar duwatsu ne ke ci gaba da kurara a yankin Kilauea dake jihar Hawaii a nan Amurka. Baya ga kurarar, wutar ta rika fantsala a sama inda ta kai tashin mita 5 a ranar Asabar din ta gabata. Lamarin da ya haifar da kogin narkakken dutse wanda ya lalata gidaje da dama, ya kuma yi barazanar rufe wata babbar hanyar motoci. A iya irin ma'aunin da masana suka dora wannan bala'i na kurara tare da fetsowar wutar ruwan duwatsu. Alamarin na ƙara ta'azzara ne. Tunda farko al'umar yankin Lelani da suka fi kusanci da inda wutar ke fetsowa aka fara kwashewa. Mike Arendt na ɗaya daga cikin mutanen da amon wutar ya tilastawa ficewa daga gidajensu.
We might be able to go back in a week.
Mai yiwuwa za mu iya komawa gidajenmu nan da mako mai zuwa. Wataƙila sai bayan wata ɗaya. Amma sai dai ga bisa dukkan alamu barazanar na nan. Kuma dama tun asali wannan matsala na nan. Sai dai kawai naga kamar lamarin ya fita azzara ne a yanzu.
That's always there but it's going to be more severe of a threat now.
To jami'an bada agajin gaggawa sun umarci karin mutane da su fice daga yankunan su a ranar Asabar din ta gabata. Bayan da ruwan wutar ya tsallaka wani titi ya kuma shiga cikin teku. Lamarin da ake ganin zai iya haifar da matsalar rashin lafiya. Don Wexpack, manomi ne a yankin na Kilauea.
It seems to be flowing pretty fast down to Highway 137 to the ocean. It was
kamar ruwan wutar na kwarara da gudu zuwa kanya mai lamba 137 zuwa yankin da ke teku. Da farko ta tunkaro angurmu ne. Hakan yasa aka ce mu fice daga gidajenmu. Gaskiyar magana ma har sau biyu muna ficewa daga gidajenmu a makon da ya gabata. Amma da wutar ta dan karkata sai muka yanke shawarar komawa gidajenmu yanzu dai ga mu nan muna fatan alheri
masana a fannin kimiyyar shimfidar doron kasa na nuna fargabar cewa akwai yiwuwar a kuma samun sabon kwararar wutar narkakken dutsen kilomita 40 daga ainihin tushen da aman wutar ya faru. Wannan lamari har ila yau ya turnike sararin samaniya da toka da kuma iska mai dauke da guba. Hakan kuma yasa masana kiwon lafiya suka ce waɗanda suke zaune ma nesa da inda dutsen yake aman wutar ka iya fuskantar matsalar rashin lafiya. Phoenix Grange, ma'aikacin kiwon lafiya ce a yankin na Hawaii.
Especially those people who may already have breathing issues need to be taking cover.
Tace mutane na buƙatar su fake ko kuma ma su fice daga yankin musamman waɗanda ke fama da matsalar numfashi. Yana kuma da muhimmanci mutane su rika zama a cikin gida a yankunan da tokar ke fita. Tun a baya dai an yi ta gargaɗi ga jiragen sama da su kauce babban tsibirin. Tun bayan da dutsen ya fara amayar da wuta da furzar da toka. A kuma lokacin ne gwamnan jihar ta Hawaii, David Ige, ya sanar da kafa wata rundunar haɗin gwiwa ta musamman wacce ta rika taimakawa mutane wajen ficewa daga gidajensu. Shi dai dutsen Kilauea mai aman wuta ya kasance ɗaya daga cikin fitattun duwatsun da aka san su da amayar da wuta. A wannan jikon ya fara tumbuɗin wutan ne a farkon watan nan na Mayu. Har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, masana sun ce ba za a iya hasashen lokacin da wannan aman wuta zai tsagaita ba. Masu aro ɗaukacin abin da shirin duniyar Amurka wannan mako ya ƙunsa kenan, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Zlatika Hawk da Salihu Garba da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma June Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa sai mun haɗu a wani mako idan Allah ya kai mu.
To a gaida Mahmud Lalo, albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai.
Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum, nini Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji ya faɗi shahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an, ko a can baya da Allah ya ce ya wajabta muku yin azumi, to sai kuma aka saukar da wannan aya sai ta nuna cewa azumin nan za a yi shi ne a watan Ramadan. To watan Ramadan din nan saboda darajar sa sai ya zama shi kadai ne ya zo a cikin Alqur'ani, shi a cikin sa Allah ya saukar Alqur'ani, sannan ya ce fa man shahida minkum shahra falyasum. To ina daga cikin alkairin wannan wata ba a Alqur'ani ne kawai aka sauka a cikin sa ba, an saukar da suhufi Ibrahim, wato zaka iya cewa littafin Annabi Ibrahim, a daren farko na Ramadan an saukar da At-Taura a shidda ga watan Ramadan bayan shekara 700 da saukar da Sufi Ibrahim. Sannan aka saukar da Zabura a dare na 12 ga Ramadan bayan sauka At-Taura da shekara 500. Sannan aka saukar da Injila a shekara ta 1200 bayan saukan Zabura a dare na 18. Sannan aka saukar da Al-Qur'ani a dare na 27 ko dare na 24 a watan wayan na Ramadan bayan sauka Injila da shekara 600. Sannan a cikin sa ne Lailatul Qadri take, wadda khairun min alfi shahrin tafi wata 1000, kamar yadda aka kisanto cewa Annabi Nuhu a zamanin sa wata mata ta zo masa tana cewa roƙa mata Allah, Allah ya sa in tafi ƴaƴaye su riƙa rayuwa, domin in tafi da duka bai wuce shekara 200 kawai sai ya rasu. Sai Annabi Nuhu ya ce mata, ki gode ma Allah tunda Allah ya sama kina haihuwa, nan gaba za a yi wata al'umma wadda rayuwar ta ba ta wuce shekara 100 ma. To sai ya saba suna ta mamaki, to shine mu wannan al'umma kenan, sai Allah ya bamu Lailatul Qadrin nan domin ayyukan mu su yi yawa su cika daidai irin al'ummomin da suka gabace mu. Assalamu alaikum.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Zainab Bahariya Hayyaguru, jihar Yobe, Najeriya, inda ta ce haba shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ka sa baki wajen kawo ƙarshen yajin aiki da ma'aikatan lafiya ke, domin wallahi majinyata na cikin wahala. Allah ya sa kira na ya je ga wanda na yi domin sa, amin. Sai kuma saƙonmu na gaba shi ma ya fito ne daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa, jihar Kebbi, inda ya ce don Allah ku gaya wa gwamnatin kasar Afrika ta tsakiya cewa ya kamata ta gaggauta kawo ƙarshen rikicin addini da na kabilanci wanda ya tilastawa dubban ƴan kasar yin gudun hijira zuwa kasar Kamaru tare da haddasa yawan mutuwar yara ƴan kasar muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya amin sai kuma sakonmu na gaba shi ma cewa yayi muna jinjinawa wata kungiya a jihar Niger bisa namijin kokarin da tayi na gudanar da taron fadakar da matasa akan illar shiga bangar siyasa tare da jaddada muhimmancin zaman lafiya da fatan sauran kungiyoyin za su yi koyi da irin wannan kungiya ta jihar Niger sai kuma sakonmu na gaba inda yace assalamu alaikum muryan amurka dan Allah ku bamu dama mu kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ya kamata ta yi cikakken bincike akan wannan rahoton ta kungiyar Amnesty International da ta fitar akan cin zarafin mata ƴan gudun hijira domin a hukunta duk waɗanda aka samu da hannunsu a cikin wannan aika-aikan da suka yi shi ma sakonmu na gaba cewa suka yi salam BOA Hausa hakika ikirarin gina layin dogo wanda zai taso daga Fatakwal ya ratsa jihohin Najeriya kana ya wuce jamhuriyar Niger da gwamnatin kasar mu Najeriya ta yi wani abun farin ciki ne duba da yadda hakan zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen biyu sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Sadi Sa'idu Daura inda yace fatan alheri gare ku BOA Hausa ku bani dama ne kira ga gwamnatin jihar mu ta Katsina akan karancin likitoci da muke fama da su a asibitocin mu wanda hakan wata babbar matsala ce idan muka duba muhimmancin lafiya a cikin al'umma
Lokaci ne kuma da zamu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. Kasar Koriya ta Arewa a yau Juma'a ta ce har yanzu a shirye take don zaman tattaunawa da ƙasar Amurka a kowane lokaci a kuma duk irin yanayin da take bukata. Biyo bayan soke ganawar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Mataimakin ministan harkokin kasar wajen ta Koriya ta Arewa Kim Kye-gon da dadan mai bada shawara nukiliya kuma babban jami'in diplomasiya ya fadi a wata sanarwa da wata kafar yada labaran kasar ta Koriya ta Arewa ta watsa cewa a shirye suke su ƙara ba kasar Amurka ƙarin lokaci don sake tunanin tattaunawar da za a yi a ran 12 ga watan Yuni wannan shekara a kasar Singapore. A halin yanzu kuma jami'an Koriya ta Arewa da kasashen da ke makwabtaka da ita na ci gaba da mai da martani kan soke wannan taron da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Wasu masu nazari na ganin kalaman nema a sasanta da aka ji suna fitowa daga bakin mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa din Kim Kye-gon na cewa har yanzu gwamnatin su a shirye take ta zauna da Amurka don warware duk wasu matsalolin da ke tsakanin su. Da suka sha bamban da kadaman batanci zage-zage da barazana da aka ji suna fitowa daga bakin wasu jami'an gwamnati ta Koriya ta Arewa wanda kuma a sanadin su ne Trump ya soke taron kolin nashi da shugaba Kim Jong-un da Koriya ta Arewa din. Kasashen Netherlands da Australia sun ce Russia kacokan suka dora wa laifi kuma za su nemi diya akan faduwar jirgin saman nan na Malaysia mai lamba MH17 da ya fado a yankin gabashin Ukraine da ake yaki a cikin su shekara 4 da suka gabata har dukkan mutane 298 da ma'aikatan jirgi suka halaka. To masu aro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana zamu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Safinatu Sada Sodengi ta taya ni gabatar da shirin da Julia Discretion da ta hada shirin tare da bada umarni da injiniyan mu Jogil ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yau da gobe.